إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى زام تغبر كراتوني أتكين وانا لتافينا ممي البركة لتاف أحكام الجنائز وبدعها وان الشيخ محمد ناصر الدين الباني ربطا الله يجزاك أمالا دراما idan ba manta ba wancan sati mun fara karatu ne a cikin ma yahrumu indal quburi abin da yake haramta aikata su a wajen kaburbura wanda mala ya kawo mana wasu abubuwa kamar guda shida na farko yace adzabhu liwajhi llahi zuwa ayyanka domin Allah a makabarta na biyu daga kabari dadi akan kasar da aka fito da ita daga cikin kabarin yayi tudu na uku shine shafe kabari da siminti ko jar kasa ko fenti ko tile ko duk abin da yake daukar wannan ma'ana na hudu shine alkitabatu alaiha yin rubutu akan kabarin na biyar yin gini akan kabari na shida zama akan shi to mallan ya kawo mana hadisi guda ɗaya na annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi wanda ya game mana dukkanin waɗannan al'amura da shari'a ta haramta yin su a wajen kabari wanda ya dauke su ne ɗaya bayan ɗaya ne mana bayani kuma lokaci ya mana yanzu za mu tashi insha Allah ta'ala akan gaba ta gaba wa ammal kitabatu satin da ya wuce idan ba manta mun yi bayani akan me a daga kabari da kuma shafe shi wanda malai mana bayani cewa da daga kabari da shafe shi da haramun ne sai dai shi shafe kabari malai yace a shafe shi da siminti ko jar kasa ko abin da yake kama da haka wannan haramun ne amma malai yace idan aka samu larura ta kasar wajen tana da rereyi da wacce ta iya zaizayewa kabarin ya fita daga yanayin sa ta yadda zai saje da kasa ba za a gane shi a matsayin kabari ba to mallai ce babu laifi a kwaba kasa a dan dandabe shi kamar yadda muka ji satin da ya gabata yanzu inda zamu tashi ni mallan yace mana wa ammal kitabatu amma yin rubutu da ake yi akan kaburbura shi wannan menene hukuncin sa mallai ce fa zahirul hadithi tahrimuha abinda zahirin hadisin yake nuna mana kamar yadda muka ji a satin da ya gabata shine haramcin yi ma'ana asali duk inda umarni yazo ko hani a cikin shari'a ana daukar sa a matsayin umarni na wajibi ko kuma hani na haramci wannan shine kaida ta shari'a sai idan an samu dalili da yake kautar da shi daga wajibci ko ya kautar da shi daga haramci to sannan sai mu ce mustahabi ne ko kuma makruhi ne to annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yayi hani da shi ba a samu wani dalili daga gare shi ba wanda ya kawar da shi daga haramci to shine Ismail ya ce asalin zahirin nassin da makaranta hadisin sa satin da ya gabata abinda yake fa'idantarwa shine haramcin yin rubutu akan kabari malice huwa zahiru kalamil imam Muhammad wannan kuma shine zahirin maganar da imam Muhammad ya faɗa wata makaranta satin da ya gabata wannan babban malami na mazhabar Abu Hanifa وصرح الشافعية والحنابلة بالكراهة فقط اما مذهب الشافعية ده مذهب الحنابلة سو سن بينا ني قرار da cewa wannan aiki makruhi ne karfin sa bai kai haramci ba wannan shine ra'ayin su وقال النووي امام النووي يا فدا yace قال اصحابنا in yace ashabuna abin da yake nufi malamai yan mazhaba su kina ta shafi'iyya yace malaman na mazhabin shafi'iyya sun ce wa sawa'un kana al-maktubu 'ala al-qabr fi lawhin 'inda ra'sihi kama jarat 'adatu ba'dhi an-nasi yace duk ɗaya ne ya kasance rubutun da aka yi 'ala al-qabr akan kabarin an yi shi ne fi lawhin a cikin allo kamar yadda galibi muke gani yanzu 'inda ra'si a daidai kansa idan aka je aka yi rubutun daga waje a je a sassaka allo ko na katako ko na karfe aje a rubuta wani dan gidan wani wannan lokaci ma za ku ga sai a rubuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sannan sai a rubuta Allah yayi wa wannan rasuwa rana kaza da date da komai da komai sai a je daidai kansa sai aka ba to maybe wani lokacin za ku ga Allah na karfe wani lokacin na katako mallai ce to duk ɗaya ne ko na karfe ne ko na katako kamar yadda al'adar wasu sashi daga cikin mutane ta gudana akai mallai ce an fi gairihi ko kuma ba wanda aka yi shi da allo ba ko wanda za a zo a karta a yi sha ko kuma dai wani salo da wasu sukan biyo da rubutu wani za ka ga tile ne za a dan tada shi a dan yi masa a dan yi tudu da shi ko a dan yi masa gini a dan sa bulo haka a yi masa siminti sai a zo jikin simintin sai a rubuta sunan mutum da lokacin da ya mutu da sauransu to duk ɗaya ne da wanda aka yi a allo da wanda aka yi a siminti da wanda aka yi a tile duk sunansa rubutu fa kulluhu makruhun li umumil hadisi mallai ya ce dukkan waɗannan nau'i makaruhi ne saboda gamewar hadisi ina fata an fahimta to wannan shine zahirin abinda hadisin yake nunawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara tabbata a gare shi ya hana rubutu akan kabari to amma idan muka duba yanzu abin da yake faruwa kusan makabartan magashi ne suke suke da alin da suke dauke da rubutu kusan ko ina gashi nan wannan idan wancan babu za ka ga wannan da akwai kusan kana shiga abin da za ka gane ta maka maraba ke wannan allina ka karanta wannan ka wuce karanta wannan sai ka gaji da karatu to yanzu me abin yi kenan tunda gashi mun ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana to yanzu abin da ya kamata mu ji shine ko akwai wani dalili da mutum zai iya dogara da shi wajen yin allo to shine zamu ji a gaba insha Allah ta'ala malaiti wastasna ba'dul ulama'i kitabatasmil mayyiti la ala wajhi az-zakhrafati malai ce wasu daga cikin malamai sun kebance rubuta sunan mamaci za a iya rubuta sunan mamaci amma suka ce ba ta fuskar ado ba ba dan a yi ado da sunan nasa ba balli ta'arrufi suka ce za a yi haka ne saboda me dan mutum ya iya gane kabar dan uwansa ina fatan fahimta amma da abin da nake so mu lura da shi anan shine wancan nassi da ya gabata ka sashi a kwalwa kuma ka rinka tafiya tare da shi idan aka ce manzon Allah tsira da abinci tsara tabbata a gare shi ya faɗo ta magana to ita ce ake sawa a gaba a rinka kallanta duk maganar wanda ta biyo bayan maganar manzon Allah tsira da abinci tsara tabbata a gare shi mun riga mun san cewa ƙasa take da maganar annabi haka ne ko yawa to duk wasu maganganu da zamu kawo ka rinka kawo wancan nassi da muka fara kawowa na farko wanda hadisi ne kuma ya inganta ka sashi a gaban idanka sai ka haɗa shi da maganar wancan sai daga ƙarshen ya so sai a masa hukunci to yanzu zamu kawo maganganun wasu daga cikin malamai ne mu ji abubuwan da suka faɗa wasu daga cikin malamai suka ce idan rubutun an yi shi ne ba dan ado ba mutum ya yi shi ne kawai dan ya gane nan kabarin wane ne ya je yi ziyara suka ce to babu laifi malai ce qiyasan ala wabi'in nabi sallallahu alaihi wa sallam al-hazar ala qabri uthman ibn maf'ul sun yi qiyasin wannan halattawa da suke ne ba dan suna da nassi daga annabi ba ma'ana sun shar'anta sanya allo ayi rubutu a jikinsa ne ba dan akwai nassin da ya halatta musu haka ba a'a amma sun yi kiyasi ne da wani aiki da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi lokacin da Usman dan Maf'un ya rasu annabi ya dauki dutse bayan an binne shi sai ya sa a daidai kansa sai ya ce na sa wannan dutse ne domin na gane kabarin dan uwana na rinka binne sauran dangi na ko kuma mutane gidana a kusa da shi an fahimta to kun ga sanya dutse a kusa da shi annabi ya sa shi ne dan ya rinka me dan ya gane kabarin sa tunda kabar ba a cikin makabarta da yawa ba ɗaya bane ba biyu bane ba uku bane kuma kana so ka zuwa Allah kallaka ka ziyarci kabarin dan uwanka to ta yaya za ka gane shi kasan wajen iri ɗaya ce kusan kabarinka ma iri ɗaya ne ba wai fenti ake ba wannan ai masaja wannan ai shudi wannan ai kore a duk kusan iri ɗaya ne to ta yaya za ka bambance kabarin dan uwanka da kabarin wani to sai annabi ya dauki dutse sai ya sa a kabarin Uthman dan Maz'un yace yana so ya rinka bambance kabarin dan uwansa da sauran kabarbura idan ya zo ziyara to shine sai wasu malamai suka yi kiyasi cewa tunda annabi ya sa dutse dan ya iya gane kabarin Usman dan Maf'un to babu laifi mutun ya rubutu ya rubuta sunan dan uwansa dan ya iya ganewa kabarin dan uwansa ina fata abin ya fito ko yawa kama taqaddama fil mas'alati al-mashar ilayha kamar yadda ya gabata a cikin mas'alar da aka nuni zuwa gare ta anifan dazu mas'ala ta shafi na 155 kenan qala ash-shawkani Imam Shawkani yace wa huwa min at-takhsis bil qiyas wannan abinda waɗannan malamai suka yi sun kebance nassi ne da kiyasi wa qad qalabil jumhur wanda da yawa daga cikin malamai sun ce babu ne fiza yin haka amma wannan sai na dan mana bayani abin zai iya fitowa fili abinda ake nufi da kebance nassi da kiyasi asali a shari'a yadda al'amari yake shine idan wani hukunci yazo ya game to babu wani abu da yake zuwa ya fitar da wani abu daga cikin wannan gamamman hukuncin sai wani nassi dan uwansa misali annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace ba daidai bane mutun yayi sallar nafila an hana yi sallar nafila bayan sallar asar wannan ai gamamman hukunci ne ko sallar asar an hana ta a ko ina sallar nafila an hana ta a ko ina inda bayan sallar asar kaga wannan nassi ne karara kuma ya game to sai aka samu wani nassi shi ma dan uwansa ingantacce shi ma daga annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi sai yace idan mutun ya shigo cikin masallaci kada ya zauna sai yayi sallah nafila raka'a biyu ina fata an fahimta to sai malamai suka ce idan mutun ya shigo masallaci bayan sallar asar ya zai yi kenan an fahimta kuwa to sai suka ce wancan hukunci game wayi yace kada ai sallah ta nafila bayan sallar asar wannan hukunci kuma sai kebe sai yace banda mutumin da ya shigo cikin masallaci abin ya fito fili an fahimta kuwa kaga wannan nassi ne yazo game nassi ne kuma yazo yame ya kebe to a ka'idar shari'a kenan nassi yake zuwa ya game hukunci nassi yake zuwa yame ya kebance amma yanzu misali da aka ce babu kyau ayi sallar nafila bayan sallar asar to babu wani da zai bayi kirji da karfin halin sa yace ai banda lokaci kaza sai a ce me hujjaka ina nassi to amma shin ya halatta idan hukunci yazo a game a kebance hukunci da kiyasi shine abin da malaki su yace anwa tunda da kun ga annabi cewa yayi kada ayi rubutu a makabarta wasu suka kebance banda me banda rubutun da za a yi da me banda rubutun da za a yi me ba da ado ba an yi shi ne dan mutun ya gane kabar dan uwansa to kaga wannan kiyasi ne ba nasi bane to ko ya halatta a kebance hukuncin gamamme wanda yake da nassi da kiyasi abu ne da yake da alaka da mas'alar ta usul fiqh shi yasa to malai ce yawa daga cikin malami suna gani babu lifi za a iya shi kiyasi yana da rukunan sa da shari'an sa kamar yadda malamai suke faɗa sai mutun ya kuma littafin usul fiqh zai ga yadda ake kiyasi shi kansa kiyasin ba haka ake kiyasin kaza akan kaza ba sai ya cika shari'an sa akwai al-maqis akwai al-maqis alaihi akwai al-hukm akwai al-illa duk sai an cika su sannan sai a tabbatar da hukuncin kiyas kamar yadda kowa ya san cewa kiyas yana daga cikin rukunan mazhabin Imam Malik to da daga cikin malamai suna ganin cewa babu ne fi za iya fitar da wani gamamman nassi da kiyasi in dai kiyasin ya cika shartan sa shine abin da malaki su yi cewa anan wajen la annahu qiyasun fi muqabalati an-nass malai ce ba dan wai kiyasi bane da ya cika ro da nassi zai muqabalanci nassi ya cika ro da shi ba dan haka bane kamar qala fi dawin nahar kamar yadda shi Imam Shukani ya faɗa cikin bau'in nahar walakin sha'ana sai dai Imam Shukani ya ce sai dai babban inda sha'anin yake fi sihhati hadha alqiyas wajen ingancin wannan qiyasin shin kamar yadda na faɗa qiyasi yana da shartan sa shin wannan qiyasi ya cika shartan karba ta yadda za a hada dutse da allo yanzu mu anan wajen mu qiyasi yanzu dutse da allo zama ya qiyasin su yadda annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi zo dauki dutse sai yasa akan me akan kabari dan girin katana kabar dan uwansa to sai malami suka ce zai kiyasan wancan dutsen da allo idan mutai yasa dutse a allo dan girin ka gane kabar dan uwansa shi ma babu lifi yanzu wannan kiyasin yayi jama'a ku nake tambaya kiyasi yayi yanzu allo dai kun ga wannan da rubutu ake a jikin sa ayi rubutu a kafa da sauransa amma wannan shi dutse ne kawai za a iya hada su to shine abin da Imam Shukani yake faɗa idan da a ce kiyasin ya inganta ne to da shine za mu hukunci mu ce ya halatta abin nan a sa allo saboda me saboda annabi ya sa dutse shi da abin da malaki su yace mana wallazi arahu to malaji ya ga mana ran sai yace ni abin da nake gani abin da yake nufi da abin da yake gani abin da ya bincike ya duba da maganganun malamai karkashin ayoyi da hadisi shine abin da yake gani wallahi arahu ba kowa abin da yake gani ba kamar idan aka tambaye wani sai ce ni yadda nake gani sai molan ka kawai sai faɗi magana ba haka bane wallahi arahu abin da nake gani abin da ya bincike karkashin qur'ani da hadisi da maganganun malamai ya fitar da natijar da ya gano ita ce sai ce wallahu a'lam Allah shine mafi sani ya jingina Allah madaukakin sarki sani yace innal qawla bi sihhati hadha alqiyas ala itlaqihi ba'idun yace a faɗi wannan kiyasi a sake shi a ci za a yi amfani da shi kai tsaye mallai yace wannan magana ce manisanciya ba za ta samu karbuwa ba wassawab amma abin da yake gani shine mafi zama daidai taqiduhu za a kayyade shi ne za a takaice shi wannan kiyasin ne bima idza kana alhajr ta yadda idan shi dutsen ya kasance la yuhaqqiqul ghayata allati min ajliha wada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhajra ba zai tabbatar da nufin da saboda shi annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi ya kora wannan dutsen akan me ba akan kabar wannan nufi ne wacce manufa ce annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi yasa ya dora dutse akan kabari shine dan yayi me dan ya rika tuna dan ya rinka dan ya gane kabar dan uwansa to idan sanya dutse akan kabari ya zamto cewa ba zai iya tabbatar da wacce manufa ba saboda me barin ba mu misali yanzu misali a ce yadda makabartan mu take ta nan gidi makabarta ce mai girma kwarai da gaske kabarbura tana da yawa Allah madaukakin sarki kadai san adadin su to kowa sai ya dau dutse sai ya dora akan nasa idan dutsen wanda wani bai kama ba na wanda wani zai kama haka ne to kaga zaka dora dutse idan ka je sai ka rasa wannan dutse ne naka wani ne na kuma wanda ba naka ba ina fatan fahimta kaga sai ka kasa gane wani ne kabar dan uwan naka to idan ya kasance dutsen da aka dora ba zai tabbatar da manufar ba to mallam Albani ya ce a wannan yanayi yana gani babu laifi yace ala wahiyat ta'arufu alayhi wanda manufa ita ce me gane kabar wadhalika bi sababi kasrati alqubur mathalan mallai yace misali ko saboda yawan kabarbaran da suke cikin makabarta idan aka samu makabarta mai kabarbara da yawa to gaskiya dora dutse zai kasance ba zai tabbatar da manufa ba saboda dutsuna da yawa kuma za a iya samu dutse 2,500 da irin su daya wa kasratu alahjar almu'arifa da kuma yawan dutsunan da wanda da su ne za a gane kabar fahina ibn simale cuta wani lokaci yajuzu kitabatul ismi biqadri ma tatahaqqaqu bihi alghayatul madhkura to babu ne fi sai a sanya sai a yi rubutu ta yadda zai tabbatar da manufar da saboda ita aka ci a dora dutsen shine me dan gane kabari simale cewa wallahu a'lam wal Allah shine mafi sani wannan ra'ayin sa yanzu natijar me zamu iya fitar ita daga cikin wannan bayani da malam ya mana abu na farko dai shine mu fahimta nassi na hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi bayani akan haramcin yin rubutu akan kabari abu na farko dai kamata mu tabbatar kenan abu na biyu shine malamai sun yi sabani wasu kai tsaye sun haramta suka ce ba za a yi ba kowane irin hali wasu kuma sun karhanta wasu kuma sun dan yi sassauci suka ce idan ba dan ado za a rubuta ba babu laifi a rubuta ba dan suna da nasi ba sai dan suna da kiyasi akan dora dutse da rubutu akan allo wasu kuma kamar shi Albani yana gani cewa idan manufar da ta sa aka ce a dora dutse ba za ta cika ba ta yadda mutum zai manta kabar dan uwansa idan ya dora dutse saboda yawan dutsuna to babu laifi a rubuta amma dai abin da ya kamata mu fahimta shine tunda nasi ya zo karar wajen hana rubutun nan idan akwai abin da mutum zai sa akan kabarin dan uwansa dan ya gane shi ba rubutun nan ba gwanda a guji rubutu ina fata an fahimta in dai akwai abin da mutum zai sa akan kabarin dan uwansa wanda zai iya fahimtar ga kabarin dan uwansa nan wanda ba rubutu ba to a gaskiya wannan shine abin da yafi tunda ita kalmar rubutun shi rubutun kararren nasi na hadi yazo akan sa akwai abubuwa da wanda mutum zai iya sa ko reshen bishiya ko wani abu haka ko menene ma in dai ba wai rubutu akai a jikin sa mutum zai iya sanin ya gane kabarin dan uwansa amma da rubutun nan abinda zai fi wallahu ta'ala alam shine mu guje shi Allah ya samu dace mallai ce amma qaulul hakim aqibal hadisi amma fadi imam al hakim da yayi bayan ya kawo hadisin a cikin littafin sa sai ya ce walaysa al amalu alayhi imam al hakim da ya kawo hadisin shi kai tsaye kawai sai ya ce wannan hadisi ba za a yi aiki da shi ba ya kawo hadisi a cikin littafin sa mustadrak bayan ya kawo shi kawai sai ya ce wannan hadisi da makaranta na hana sanya allo akan kabari ko rubutu akan sa ba za a yi aiki da shi ba kai tsaye kawai sai ya sauke hadisi ko yana da hujja sai ya ce fa inna a'immatal muslimina, saboda dukkanin shugabannin musulmi malamai kenan, min ash-sharqi ila al-gharbi, tun daga gabas zuwa yamma, maktubun ala quburihim, duk kowanne an yi rubutu akan kabarinsa, shi shine hujjaza. Wa huwa amalun akhadha bihi al-khalafu an as-salafi, yace aiki ne da mutanen yanzu suka samu shi daga mutanen farko, inji Imam al-Hakim. Ko kun yadda da hujjar Imam al-Hakim? Shi hujjar su kenan, ya ce kawai saboda mutanen da, mutanen yanzu sun zamo daga mutanen da, shi yasa kawai. Sai kuma hadisi ne fa na manzon Allah, mai ce kawai ba za a aiki da shi ba, wannan shi ne hujjarsa. Allah ya masa gafara. Fa qaddara raddahu adh-dhahabi bi qawlihi, malal albani yace Imam adh-dhahabi yau Imam al-Hakim raddi bi qawlihi, da fadin sa yace ma qulta ta'ilan, da ya kawo wannan magana ta Imam al-Hakim, sai Imam adh-dhahabi yace ai ma qulta ta'ilan, ai baka faɗo wani abu mai kima ba, baka faɗo wani abu mai daraja da ya kamata a dogara akan sa ai hujja da shi ba, ka ce kawai mutanen ƙarshe sun samu daga mutanen farko, to kuma wannan me yake nunawa? Wannan hujja ce bayan ga hadisin annabi, ko duk duniya suka saba hadisin annabi, hadisin annabi ba dai shine asaba, ko duk mutanen duniya ne ba su amfani da hadisin annabi ba, ai za ta iya wai akwai wani hadisin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda ba a san shi ba, ba a akidi shi, yanzu kuma shikenan sai ya kasance hadisin shine a ƙasa mutane kuma su ne a sama, ba za ta yi ba. Malamai suka ce ko duk mutanen duniya sun taro don sabo hadisin ko kuma sunna ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi guda daya, to wannan sunna ita ce gaskiya mutane su ne akan kuskure, saboda Allah madaukakin sarki manzon sai ya turo ai masa biyayya, manzon tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma ya isar, abinda isar shine addini shine shari'a. Imam Zabi yace wala na'lamu sahabiyan fa'ala dhalika, ba mu san ko da sahabi guda daya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da aka taba rawaitowa ya aikata haka ba, ya aikata ne ya yi rubutu akan kabarin dan uwansa, ba mu taba samu ko kuma ya ba wasiya ai masa, ba taba samu, wanda sahabbai sune daliban annabi sallallahu alaihi wasallam na farko wanda ya kamata a ce a wajen sai kamata a samu aiki. Malam Zahibi yace wa inna ma huwa shay'un ahdathahu ba'd at-tabi'in fa man ba'dahum, yace abu ne da mutanen tabi'ai ne suka fara da shi, tabi'ai ne suka kirkiro shi, suka shigo da shi, suka fara aiki da shi, fa man ba'dahum, sannan kuma wanda suka biyo bayan su, wa lam yablughuhum an-nahy, malam yace kuma babban uzurin da zan ba su shine wannan hani hadisi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya hana, bai ji waɗanda suke wannan aikin ba su sani ba. Kaga akwai bambanci da mutumin da ilimi bai zo masa ba, ya aiki da kishi ilimin nan, wannan yana da uzuri ba haka bane, amma kai da ka sani ka take kake aiki da shi, wannan baka da uzuri, shi bai sani bane, hanin bai zo masa ba, hadisi bai zo masa ba, yadda muke ganin a ilimi ya yadu yanzu, yanzu ilimi ya cure guda, duk wani abin da ka sani an rubuta shi na addini, akwai shi yana nan an rubuta shi a littafi ko yana kan computer ko yana kan internet, zaka same shi ko menene na addini gashi nan, saboda ilimin ya cure a waje guda, an kaga baka san shi ba, to kai ne baka karatu, kai bincike ba, amma duk abin da kake so ka je ga littafai nan kala kala na kirki da wanda ba na kirki ba, duk zaka dauka ka karanta, amma su wancan lokaci ba, duk wannan dan babu ita, in kana son ilimi lokacin ma rubuce rubutun ba fara yin su ba, lokacin tabi'i sai ka dauki kafaka ka tafi daga nan, wani lokaci sai mutum ya tafi wata guda dan ya je ya jiwo hadisi guda ɗaya ko biyu ko uku, tafiya wata guda wallahi ya dauki guziri hadisi kawai zai je ya zo guda ɗaya ko biyu ko uku ya dawo shikenan, amma kai yanzu kana zo na malami sai zo na akan teburi sai karanta maka hadisi goma, sai ka bude radio, radio kawai zaka bude sai a karanta maka hadisi nawa, abban wata guda da tafiya bai wahala zai samu hadisi guda ɗaya da kuma yana munna, kaga ashe hanya zuwa ilimin da bambanci, yanayin samun sa kuma akwai bambanci, to shi yasa su sun samu ilimi da wahala ƙwarai da gaske, shi yasa wani sai ya rasu ya bar duniya, hadisi da yawa daga cikin hadisan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba su zo masa ba, bai san su ba, to zai aiki ne da hadisan da ya sani wanda suka zo masa, to yanzu wanda ba su zo masa dinnan ba, wanda bai san su ba, idan aka rawaito magana sai cewa ya aiki da waɗancan, shi kenan waɗanda ya san su dinnan kuma sai su zama ba za a amfani da su ba kenan, saboda shi bai san su ba, ba haka bane, sai a masa addu'a shi ba su zo masa bane. Yanzu dukkanin wannan mazhabin na sha mana wannan bayani cewa mazhabar Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad, kowace mazhaba idan ka shiga cikin ta kai bincike sai ka samu akwai wani hadisi ingantacce daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin fiqh ko sauran bangarori na shari'a wanda ba sa aiki da wannan hadisi, me dalili? Saboda ba su san shi ba,
amma kai da kazo da ka san shi Allah madaukakin sarki ya kusanto maka da nesa sai kace ba ka amfani da shi ba saboda Imam Malik bai amfani da shi ba kaga babu gangancin da yafi wannan ba gangancin da yafi wannan babban abin da Allah madaukakin sarki ya ce mana shine ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku ba abin da aka saukan muku daga ubangijinku me aka saukan mana shine alqur'ani da abin da manzo tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zuma da shine hadisi wannan sune wahayi saboda haka ko wani malami ya san su ko wani malami bai san su ba inda kai ka san su ka tabbatar sai inganta to babban abin da yake a gare ka shine kai aiki da su Allah madaukakin sarki ya samu dace afani hadisi na biyu an abi sa'id wa huwa al-khudri an karbo daga abu sa'id wanda shine abu sa'id al-khudri yarda Allah ta'ala tabbata a gare shi ci annan nabi sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi tsira da abinci su kara tabbata a gare shi naha ayyubna ala al-qabri yayi hani akai akan yin gini akan kabari akharajahu ibnu majah bi sanadin rijaluhu jami'an rijalus sahih ibnu majah fitar da wannan hadisi wanda mazajin cikin hadisin dukkanin su mazajin bukhari ne illa annahu munqati'un sai dai kuma hadisin akwai inqita'i akwai yankewa tsakanin wani da wani a cikin hadisi faqad qala al-busiri fi az-zawaid imam al-busiri ya fada cikin az-zawaid nasa cewa rijaluhu fiqatun mana cikin hadisin amintattu ne illa annahu munqati'un sai dai kuma hadisin da yake akwai inqita'i a cikin sa al-qasim ibn mukhaymira lam yasma' min abi sa'id al-qasim bai ji hadisin kai tsaye ba daga sabi abu sa'id akwai ya kamata a ce akwai mutum daya tsakanin su to sai ya daga hadisin kawai sai kai shi zuwa ga abu sa'id wanda wannan mutum din shine zai sadar da hadisin ya inganta yankewarsa shi al-qasim bai zama da abu sa'id ba kuma ya ce ya ji daga wajensa to kaga dole sai dai a samu wanda ya ga masa in ba ka ba fa hadisin bai inganta ba shine in kida inda aka samu qultu mala albani yace fa qawlus sundi fi hashiyat ibn majah fadin imam sundi a cikin hashiyat da yawa ibn majah littafi ibn majah yake cewa wa fi az-zawaid a cikin littafin zawaid isnaduhu sahihun isnadun wannan hadisi ingantacce ne wa rijaluhu thiqatun madajan cikin hadisin amintattu ne sai mal albani yace wahamun la adari mimman huwa yace kuskure ne ban san daga inda ya samu wannan magana ba rawahu abu ya'la abu ya'la ya fitar da hadisin bi lafzi ahad lafzin naha nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallama ayyubna ala alquburi annaban Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi hani da ayi gini akan kabarbara aw yuqada alayhi ko azauna akan kabarbara aw yusalla alayhi ko ayi salla akan kabari qala al-haythami imam al-haythami ya fada fi majma' az-zawaid a cikin littafin sa majma' az-zawaid yace wa rijaluhu thiqatun mazajin hadisin amintattu ne insha Allah ta'ala sai mu dakata anan gobe sai mu tashi hadisi na uku mu ji ci gaban abubuwan da malaka ke kama na wajen tabbatar da wacin da'awa da yi a farko Allah subhanahu wataala ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muka yi kuma Allah madaukakin sarki ya yafe mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh